بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدث بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. نعوذ بالله من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أميك أقودير مغا الله تعالى وديكارا يرم يووني نقوم الشاترة أشكيم وطن رمضان إجرام الله الله دقا مكة دوا مدينة شكرا ستبوت يعني da 447 wanda ya daidai da 8 ko ga watan 3 miladiya ta 2026. Yau ma gaye cike ikon Allah da ya dade gare shi, da mu ci gaba da karatun mu da muke yi na kokarin tarjuma ayoyin alqur'ani a wannan masallaci mai albarka, masallaci da aka yi sayan yashi don tunawa da marigayi Alhaji Ibrahim Bature, Allah ya ji kanshi da rahama. Kuma idan ƴan uwa basu manta ba, muna cikin suratu Maryam, mun karanta aya ta 52, za mu tashi akan aya ta 53. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce:
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
الله مدوكين سركي اذا ان وابس من تاب من ضيا اكن قصه النبي موسى عليه الصلاه والسلام. Kuma mun faɗi abubuwa da dama wanda ya faru tsakaninsa da Banu Isra'ila, da kuma asalin Fir'auna, da dai abubuwa. To, Allah maɗaukakin sarki kuma ya gwada mana yadda ya kirayi annabi Musa a ainihin mai sahara ta Sina'a, a jikin wani dutse da ake kiran shi Duri Sina. To, wannan dutse yana cikin wata sahara kai ta Sina'a, wadda a nan ne ta gefen dama Allah maɗaukakin sarki ya kirayi annabi Musa, ya kusatar da shi zuwa gare shi, suka gana, ya ba shi saƙon da zai ba shi na ainihin mai littafin At-Taura. Da haka annabi Musa alayhi salatu wassalam, lokacin da aka gaya masa wannan, sai ya roƙi Allah da ya ba shi ɗan uwansa ya taimake shi. Idan muna so mu gane wannan, a nan ya ce: wahabna lahu min rahmatina, sai muka yi masa kyauta daga cikin rahamar mu, jin ƙanmu, akhahu ɗan uwansa mai suna Harun, annabi Harun a matsayin annabi, ya zo ya taimake shi. To, wannan bawan Allah annabi Musa shi ya roƙi Allah cewa Allah ya taimaka masa da ɗan uwansa Haruna, domin ga abubuwan da zai. Shi sa lokacin da ya je gun Ubangiji, kamar da Allah ya gwada mana cikin suratul Taha, bayan ya je sun gana, sai ta addu'a yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli yace waj'alni waziran min ahli ka sanya min wani waziri wani mataimaki daga cikin mutanen gidana sai mai ayyana yace haruna akhi ka sa wanda zai zama mataimakin nan ya zama harun dan uwana yace usjud bihi azri ko washriku fi amri kai no sabbihaka kaseera wa nadhkuraka kaseera innaka kunta bina basira sallallahu alaihi wasallam kada utita su'alaka ya musa abinda ka roka an baka ya kai musa uga Allah yace ya bashi saboda ya roki Allah yayi masa murdewar harcin sa ce rabbi shrah li sadri Allah ka warware mun ainihin me harce na da yazo ba a fahimta Allah ka warware mun shi ويسر لي امري كسوق على امرنا هذا دو وينن ادوي دي شيني يتي قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ابين ده كروكا ابين ده كتنبيه ان باكا داك cikin abin da ya roka shine ya roki ya sanya musu dan uwan sa Haruna yazo mataimakin sa cikin abin da za su yi da'awa a wata aya cewa don ya taimake ni wajen me wajen isar da bayani a wani wani ce huwa afsahu min lisana shi dan wannan na Haruna ya fi ni ainihin harci mana ya fi ni lafazi da in an yi jawabi mutane za su fahimta wani ya daga cikin dalilan da yasa nake so ya Allah ka sanya shi cikin wanda za ka bani baiwa ya taimake ni cikin abin da nake yi na da'awa zuwa gare ka to shi sa yace wa wahabna lahu min rahmatina sai muka baiwa annabi Musa muka yi masa ni'ima muka yi masa baiwa cikin jin kanmu ta me shine muka bashi dan uwansa Haruna a matsayin abin wanda zai taimake shi ai shine yace wa wahabna li Musa sai muka yi ainihin baiwa ga annabi Musa min rahmatina daga cikin jin kanmu akahu Harun dan uwansa annabi Harun nabiyan muka bashi dan uwansa Haruna nabiyan a matsayin annabi yu'ayyiduhu wanda zai dinga karfafa shi zai karfafa shi duk lokacin da kake da kake wata harka sai ka samu mutumin da zai taimake ka wajen ainihin ci gaba da wannan harkar za ka samu karfi wajen yin ta kuma haka yana da dan uwan da zai dinga karfafa shi yu'ayyiduhu yana karfafa shi wai waziru kuma yana masa wazirci idan yau in an kiraye shi zuwa can ba zai samu damar zuwa ba zai iya daura shi akai lokacin da Allah ya kira annabi Musa yace zo za su gana me sai yace kai dan uwana Haruna khuluf ne fi qaumi ko ka wakilce ni a cikin mutane na sai ga masa yi kaza yi kaza yi kaza kar kai kaza annabi Musa ya tafi wajen gana da Ubangiji lokacin da ya zo gana da Ubangiji suka gana ya bashi abin da zai bashi sai Ubangiji ya nusar da shi cewa to mutanen ka sun bata a bayanka gashi nan wani mutum mai suna Samiri ga abin da ya musu gashi to da ya dawo tun da ya bada wakilcin al'umma a hannun wa dan uwan Haruna sai ce ah ya kai dan uwana ka bujire wa umarnina ne ko ga kai kaza ne ko yaya ne shi ne masa bayani yace a'a ni ba bujire ba ko ban saba maka ba amma na ji tsoro karkace na raba kan banu Isra'ila kuma mutanen nan sun yi kokarin kashe ni da na yi kokarin gwada musu abin da ya kamata shi sa za ku ga kisa har yanzu agun bai hude ba komai ba suna ta kashe mutane a duniya tun da suke kashe mutane mutane ne masu barna to Allah ta'ala ya gaya mana to Allah ya bashi wannan dan uwan nasa annabi Harun don ya karfafe shi ya kuma zama wakilinsa a waɗansu wurare da sauran ayyuka to wannan kun ga an ba mu kissar annabi Musa a cikin ayoyi guda uku a takaice daka don a dai nuna mana irin daraja da matsayi da annabi Musa yake da shi a wajen Allah ta'ala amma me ke sa dan adam ya samu wannan daraja shine tsayuwarsa bisa dokokin Allah daka duk wanda yake so ya samu daukaka yake so ya samu matsayi to ya tsaya bisa dokoki na Allah sai Allah ya ce wadhkur fil kitab isma'il ka ambata musu labari ainihin me na annabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd shi annabi isma'il ya kasance mutum ne mai gaskiya mai gaskiyan alƙawari wa kana rasulan kuma ya kasance manzo nabiya kuma annabi ay wadhkur ayyuha ar-rasul ka ambata musu ya kai wannan manzo fi hadhal qur'an aw annal al-qur'an kabar isma'il alayhi salam labarin annabi isma'il aminci Allah su tabbata a gare shi innahu kana sadiqan fi wa'dihi ya kasance mai gaskiya ne cikin alƙawarinsa walam yu'id shay'an illa waffa bi bai taba kulla alƙawari ba akan wani abu face ya cika shi bai taba kulla wani abu na alƙawari ba yaje warware baya yi daka mutun ne mai cika alƙawari wa kana rasulan kuma ya kasance manzo ne nabiyan kuma annabi ne kun ga yana da matsayi guda nawa matsayi mafi daukaka shine Allah ya zabe shi ya tura shi zuwa ga wasu da mutanansa matsayi na biyu Allah ya bashi annabta shi annabi ne bayan annabi ne kuma an bashi sako ya kai wasu mutane ko ga wannan matsayi ne mai kyau shi sa malamai suka ce ya amirullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam suka ce Allah madaukakin sarki yana umartar annabinsa mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi an yadhkura fil qur'an ya ambata a cikin alqur'ani kabru nabiyhi isma'il labarin annabinsa isma'il alayhi salam wa ma tasafa bihi min makarimul akhlaq da abinda aka siffanta shi da shi na kyawawan dabi'u na kyawawan dabi'u wa sifatul azima da sifofi waɗanda suke masu girma fallahu subhanahu wa ta'ala malaje kun ga Allah wanda ya tsarkaka asna alayhi Allah ya yabi annabi isma'il بصفات الجليلة بصفوف ما سدرجة منها دقا تكي إلي الصفوف دا الله يا أمبتش النبي إسماعيل دسو أنه كان صادق الوعد سبا تمي قرما يجي للي شي النبي إسماعيل يا كسن جيمي قسكير القورين لا يخلف ما وعد به بايا ساوى عبن دي القوري أكنس bayan nan yace wa annahu rasul kuma shi manzo ne nabiyun kuma annabi arsalahu Allah ila qaumi Allah ya aike shi zuwa ga mutanansa li hidayatihim don me yasa Allah ya aike shi don ya je ya shiryar da su wa da'awatuhum ila tauhid da kuma kiran su zuwa ga kadaita Allah kun ga wannan sifofi ne masu girma Allah ya aiko shi da waɗannan sifofi kuma ya yabe shi da su ya ce mutum nan mai gaskiyar alƙawari bai taɓa alƙawari bai cika ba sannan manzo ne an aike shi zuwa ga mutanansa sannan kuma annabi ne shi sa Ibnu Katsir da ya duba wannan aya yana so ya fassara mana ya ce kana sadiqan fi ma ya'ibbi ya kasance mai gaskiya ne cikin duk abin da ya kulla alƙawari a kansa la yukhlifu wa'dahu daga bai saba alƙawarinsa wa hadhihi sifatun azima yace kun ga wannan sifa ce mai girma fil anbiya'i a cikin annabawan Allah alaihi musallam amincin Allah ya tabbata a gare su wa zakara anna isma'il alaihi salam kuma an ambata mana cewa shi isma'il amincin Allah ya tabbata a gare shi kana idza wa'ada ahadan ya kasance idan yayin wani mutum ɗaya alƙawari shay'an wani abu waffa bi yana cika wannan alƙawari baya warwarewa walau ba da zamanin tsawil ko da bayan lokaci mai tsayi ne inda ya yi alƙawari to zai cika wannan alƙawari kun ga ya kamata 'yan uwa ba su fantu da irin waɗannan sifofi shi sa al-Imam Qurtubi da yazo duba wani aya sai ya ce khassahu Allahu bi sifatin sidqi sidqil wa'd, yace Allah ya keɓance annabi Isma'il da siffa ta gaskiyar alƙawari, ma annal anbiya, tare da cewa su sauran annabawa kulluhum kazalika, dukkan su kowa mai gaskiya ne ko mai cika alƙawari ne. To amma me yasa sai aka keɓance annabi Isma'il da ambaton cewa kana sadiqal wa'd, bayan duk annabawan Allah masu alƙawari ne ko masu cika alƙawari ne, me yasa aka keɓance shi da wannan? Ibn Qurtubi yace tanbihan ala azimi hadhihi al-qissa, don a gargadi mutane a bisa girman wannan ɗabi'a. Ɗabi'a wace? Ɗabi'a ta cika alƙawari. Allah ya keɓance annabi Isma'il da cewa kana sadiqal wa'd, tare da cewa duk sauran annabawa su kansu masu cika alƙawari ne. To amma Allah ya keɓance shi da wannan don ta zama gargadi ga mutane wajen nuna musu girman wannan ɗabi'a ta mai ta gaskiya da alƙawari, ta yin alƙawari na gaskiya da kuma tabbatar da shi, wa sharafiha, da kuma girman ko ɗaukakar wannan ɗabi'a ɗin. Da haka ‘yan uwa, kada mu yadda ba mu da ɗabi'a ta alƙawari, kada mu yadda ba mu cika alƙawari. Shi sa kafin ka faɗi magana a mutum har ta zama alƙawari, ka tsaya ka tauna, ka tsaya ka kula, shin abin da zan faɗa zan iya yi? In ba za ka iya yi ba, ka haƙura kar ka faɗa. Ko kuma a masallaci an zana cewa jama'a ku ba da kowa ya faɗi ya yi alƙawari abin da zai bayar, saboda ka ga mutane kowa ya faɗa ka ce ni ma zan ba da 1,000, ka san ba za ka iya ba. Ba daidai ba ne, ka yi shiru ko ka ce to in Allah ya ba mu za mu bayar. Ya fi sauƙi a kan ka yi alƙawarin da ba za ka iya cikawa. Daga kullum ‘yan uwa, mu zauna muna kiyaye abin da ya kamata mu kiyaye. Al-Imam al-Baghawi yake cewa shi annabi Isma'il ya taɓa alƙawari a wani mutum. Da yawa wannan mutum alƙawari, sai ya zauna yana sauraron wannan mutum har ya jira shi na zuwa, sai da ya kwanaki yana tsaye a gun hatta raja'ile, har sai da mutum ya dawo gunsa. Don ku gane yadda mutum yake da yadda annabi Isma'il yake da riƙon alƙawari. Kamar yadda mu yi alƙawari da kai, kace ina zuwa yanzu, sai in zauna ina ta jiran ka yau gobe jibi ga ta haka, ban bar wurin ba, saboda na alƙawari na ce zan saurare ka, ka je ka dawo. Za mu iya wannan? To wajibi mu siffantu da irin wa'annan. Ibn Mas'ud yana cewa fa inna sa'ida man wa'ida bi ghairi, mai cin nasara shine wanda yake waninsa yake zama masa abin kula, waninsa yake zama masa abin lura. Wa'annan kissosi da ake ba mu su ba ana ba mu bane don mu ji mu ce sun yi kokari, a'a, don mu kamancece ne ya da su ne. So ake mu kwaikwaye su, so ake mu kafi irin rayuwar da suke yi, ba wai so ake mu ji mu ga cewa sun yi kokari ba, a'a, bayan sun yi kokari, ni da kai mai muka yi wajen kwaikwayen su, wajen siffantuwa da irin abin da suka siffantu da shi. Kuna ji abin da Imam Baghawi ya ce, inna Isma'il wa'ada rajulan, ya ce annabi Isma'il ya yi alkawari a wani mutum, an yantazirahu fi makanin, zai saurare shi, zai jira shi a wani waje, fama kasa, sai ya zauna, yantazirahu, yana sauraren mutumin, ayyaman, kwanika da yawa. Ya zo da nikira, ba a bayyace mana kwanaki nawa ba ne, amma dai an ce ayyaman, kwanaki da yawa. Ka ga ba mu san kwanaki nawa ba ne, hatta raja'ilai, yana zaune a wannan wurin har sai da mutumin nan ya dawo gunsa ya zauna, kafin nan annabi Isma'il ya bar wurin. To wannan yana gwada mana irin yadda suke kokari wajen kiyaye abin da Allah yake so dan adam ya kiyaye. To fadinsa da ya ce wa kana rasulan nabiya, me yake nufi? Sai ya ce in an ce ar-rasul
shine man arsalahu Allah bi shari'atin ila qaumi. In an ce ar-rasul shine mutum manzo, mutumin da Allah ya zabe shi sai ya bashi, ya aike shi zuwa ga mutanansa da shari'a, zuwa ga mutanansa, shi ake kira manzo. Ma'ana an bashi iko ya je kira mutanansa. Idan aka ce annabi kuma fa, mala yace abinda aka, in an ce annabi shine man auha Allahu ilayhi, shine wanda Allah yake masa wahayi. Mun gane bambancin, in an ce ar-rasul man annabi ne, amma abinda ya bambanta shi ya zama rasul shine shi an aike shi da shari'a zuwa ga wasu mutane. Ma'ana an ce masa ya je ya wa'azi a wasu mutane, amma annabi wahayi ake masa, zai iya yi wa iya shi kadai aka umarta yayi aibinsa, ba ce je gaya wani ba, amma ana masa wahayi, to wannan shine annabi. To sai mala yace fa isma'il, kun ga shi annabi isma'il, jama'a bainan nubuwati wa risala, Allah ya hada masa tsakanin annabta da manzantaka, ma'ana shi annabi ne kuma shi manzo ne. Wa qadaba asahu Allahu ila qaba'il, Allah ya aike shi zuwa ga wasu kabilu wanda suke cikin ainihin mai kabilun Makka, a cikin garin Makka Allah ya aika shi zuwa gare su. Su kun ga wannan yana gwada mana yan uwa mu tsaya mu koyi ɗabi'u na ƙwarai. Yana daga cikin mafi girman ɗabi'a wanda ake so mutum ya kiyaye, ya zama mai kyawawan hali. Daga cikin kyakkyawan hali akwai alƙawari. Mu zama mutane masu alƙawari, ‘yan uwa. Kar ka zama mutumin da bai da alƙawari. Rashin alƙawari ko saɓa alƙawari, wannan siffa ce ta munafukai. Idan mutum bai iya tabbatar da alƙawari, yana warware alƙawari, yana cin amanan alƙawarin da ya ƙulla, to yana da siffa ta munafukai. Da ku ga shi alƙawari wani abu ne mai girma da ya kamata duk wanda ya ƙoƙarin ƙulla shi, to ya yi ƙoƙarin tabbatar da shi. Abu Huraira, Allah ya ƙara mishi yadda, ya fitar mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi a matsayin hadisi ingantacce, yake cewa ayatul munafiq salatu, ko alamomi na mutum munafiki guda uku ne. Alamomi da zaka gane wannan mutum munafiki ne guda uku ne, yace idza haddasa kazaba, idan zai ba da labari sai yayi ƙarya. Ko ga she ƙarya ba siffa ce ta mutanen kirki, duk mutumin ƙwarai baya ƙarya. So idan zai yi magana sai yayi ƙarya a ciki. Wa idza wa'ada akhlafa, idan kuma yayi alƙawari sai ya warware alƙawarinsa, ya saba alƙawarinsa. Wa idza tumina khana, idan aka amince masa sai ya ha'inci. To kun ga wa'annan ɗabi'u guda uku aka ce alamomi ne na munafiki. To kun ga ya kamata ‘yan uwa mu yi wa kanmu faɗa, duk wanda ya san zai mu'amala da wani, a cikin mu'amalar har ya kai da ƙulla alƙawari, to in ka ƙulla ka yi ƙoƙari ka cika. Don me? Don ka kore wa kanka siffa ta munafurci. In ko ka san ba za ka iya ba, to kar ka ɗauki alƙawari. Allah ya ce wa aufu bil ahd, innal ahd kana mas'ula, ku cika alƙawari. Lalle alƙawari abin da za a tambaya ne a kai. Duk wanda ya yi alƙawari, to ya tabbatar ya ƙulla wannan, ya tabbatar da mai zai tabbatar da alƙawarinsa. Malamai suka duba wannan hadisi suka ce wa hadha alhadith yadullu ala azmi sifati alwafa'i bilwa'di, yace wannan hadisi yana gwada mana girman sifa ta cika alƙawari allati tasaffa biha isma'il alayhi salatu wassalam wanda annabi isma'il ya sifanta da shi hadisin yana gwada mana mai girman sifa ta cika alƙawari idan kai mutumin ƙwarai ne ka kulla alƙawari to baka warwarewa amma in ka san ba za ka cika ba karka kulla in kuma wani abu ne da kake tsammani za ka taimaki wani mutum ka ce wane zan baka gaza amma ba alƙawari ne ba amma in Allah ya bani zan baka domin kare zama alƙawari ka je a tare ka gobe alkiyama ka rasa ya za ka yi kuma a duniya wadda dukai masa alƙawari baka cika ba ka zama mai ka zama marar kirki a gunsa kuma ka zama mutumin da zai zarge ka ce anya wani ba munafiki ba ne domin yana da siffa ta munafukai in yi alƙawari baya cikawa shi sa malai yace wa hadhal hadith kun ga wannan hadisi yadillu ala azmi sifati wafa'i bil wa'd yana nusar da mu girman siffa ta cika alƙawari wanda ita ce siffar da annabi isma'il ya siffanta da ita da haka ƴan uwa mu dinga kokari wajen cika alƙawari kamar sharɗi ne idan yanzu muka kulla magana da kai ya zama sharɗi to dole mu tabbata akan sharɗin mu ni ne zo kai kuma ka cika in kuma ni ne nace to ni ne cika kai ka zo ka karɓa idan ciniki kuka kulla kuka alƙawari kuka rabu to ku cika shi duk abin da kuka yi shi ku yi ƙoƙarin cika shi don me saboda manzo Allah ya ce almuslimuna ala shuruɗin ko musulmai suna nan kan sharɗinsu wanda suka ƙulla duk sharɗin da suka ƙulla yana nan sai malamai suka duba wannan hadisi suka ce shi ma wannan hadisin abinda yake gwada mana yana gwada mana wajibcin cika alƙawari idan mutum ya ƙulla shi wajibcin mutum ya cika alƙawari lokacin da ya ɗauki alƙawari saboda wannan abin ne aka ba mu kissar annabi isma'il aka ce ya kasance sadiq alwa'd mai gaskiyar alƙawari ne to so ake yi ni da kai mu kwaikwaye shi wajen siffantuwa da wannan ɗabi'a ta cika alƙawari ba wai so an baka labari bane kawai don ka ji haka ko ya wuce a'a ina fatan mun gane saboda haka ga kullu alƙawari da wani karka warware sharadi ne shi sa aka ce almuslimuna ala shuru'in musulmai suna nan kan sharadin da suka kulla magana kowace iri ce haka wajibi ne mu tsaya in mun kulla wani alƙawari da wani to mun kulla sharɗi na cika wata magana ne wajibi ne mu cika wannan magana ɗin shi sa malamai suka ce wa hadhal hadith yadullu ala wujubi wafa'i bil ahd wal wa'd wannan hadisi yana nusar da mu ne wajibcin cika alƙawari da ainihin me dukkan wani abu da ko kulla tsakaninka da wani to wajibi ne mutum ya kokarin cika shi san la ci gaba ya ce wa kana ya amuru ahlu ko a karanta
ina kan ta
okay Allah ya ce wa kana ya amuru ahlu kuma ya kasance yana umarta iyalansa bi salati da yin sallah wa zakati da fitar da zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance yardaddi a wajen ubangijinsa ai wa kana ya amuru ahlu bi salati wa zakati ya kasance yana umartan iyalansa da yin sallah da ba da zakka kuma shi yardaddai ne a wajen Allah shi ne ma da ya ce yubayyinu Allahu ta'ala fi hadhihi al-aya al-karima Allah maɗaukakin sarki yana mana bayani a cikin wannan aya mai girma min sifati nabiyihi isma'il daga cikin irin siffofi na annabinsa annabi Isma'il amincin Allah su tabbata a gare shi annahu kana harisan ala hidayati ahli yana daga cikin siffarsa ya kasance mai tsananin kwadayi wajen shiryar da iyalansa domin yana daga cikin shiriya mafi girma da zaka koya iyalanka shine mai sallah to sai aka ce wa kana ya amuru ahlu ya kasance na umartan iyalansa bis salati shi sa'anan ma ne yace annahu kana harisan ala hidayati ahli ya kasance mai tsananin kwadayi ne wajen shiryar da iyalansa wa usratihi da mutanen gidansa ma gaba daya fa kana ya amuruhum sai ya kasance daga cikin irin abin da yake kwadayi mutanen gidansa su tsayu a kai yace ya amuruhum bi muhafazati salati yana umarta su da kiyaye tsaye da kiyaye sallah mutum ya zama mai kiyaye sallah to dukkan mu muna da irin wannan kwadayi muna kokari wajen idan zaka tafi masallaci kana tsayawa ka tada matarka misali sallar asuba ka ce wance ki tashi ki sallah ka tada ƴaƴanka ce ku tashi ku yi sallah waɗanda ya kamata su je masallaci kana sa su a gaba ku tafi masallaci ko kawai iya tashi su zaka yi su ce eh mun tashi shikenan ka tafi ko sun je sallah ko ba su je ba kuma mu zama masu kokari yara da kuke gani sai an dage a kansu wani ba mu labarai yace wanda tijo ya kasance na tashi ƴaƴansa sallah da suka gane lokacin da zai tashi su sai daga lokacin ya kaso sai zo su bulbular da ruwa sai su aje huta sai dauka sun tashi ka gane sai su kawo su bulbular da ruwa kamar sun yi alwala sai su aje huta a wurin sai wajen su kawo su cigaba da bacci shi kuma ya dauka sun yi mai tashi sai ka zuba idanu sai ka zuba idanu to annabi Isma'il ya zuba idanu akan iyalansa saboda kwadayin da yake da shi su zama shiryayyun mutane haka ake so ni da kai mu zama masu kwadayi akan iyalanmu su zama mutanen kwarai to ba za su zama mutanen kwarai ba in ba mu dage ba to shi sa sai ya ce fa kana ya amuruhum ya kasance yana umartan iyalan nasa bi muhafazati salat wajen kiyaye sallah alladhi ya imaduddin wanda sallah ita ce ginshikin addini duk wanda ya wasa da sallah yayi wasa da addininsa wa bi ikrajiz zakat kuma yana tsaya ga cewa sun fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyoyinsu da Allah ya ba su wani yana da matarsa ita ce ƴar kasuwa shi ma'aikacin ofis ne ta tara kuɗi mai yawa bai taɓa zaunar da ita ya ce mata wance yau mai lissafi dukiyar ki nawa ne don ki san haƙƙin Allah a ciki ki fitar kar ya zama miki masifa gobe alkiyama tana ta harka amma ba ta san haƙƙin Allah a cikin dukiyarta ba yana da harka amma bai san haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa ba bai san nau'in dukiyar da ake fitar mata haƙƙi ba kuma in ya san nau'in dukiyar bai san a nawa a wani salo ko a wani lokaci za a fitar ba misali dukiya kala hudu ake mata zakka ko kala biyar ana zakka a ruwan kuɗi ana zakka a dabbobi ana zakka a amfanin gona ana zakka a mai na a kadarori to ya kamata musulmi ya sani to mu ɗauki gaba ɗaya amfanin gona ana masa zakka shi kansa zakkarsa mataki-mataki ne akwai zakkar da ruwan sama ne kawai ya shayar da ita ana ba da ushiri 1/10 akwai zakkar da kai ne ka shayar da kayanka kawai masu roman rani za su ba da mai na rubul ushiri ko za su ba da rubu'i na ushiri shi ne za su ba da kaman buhu 20 a buhu 20 sai su ba da buhu nawa buhu 1 one over 20 kenan go to kun ga wannan ga orkenan to in kuma noma ne ka faro shi da ruwan bayi sai ka karasa da ruwan sama ya za a yi zakar wannan malamai suka ce sai a duba wanne ne ya fi yawa bayi kai ya fi yawa ko kuma ruwan sama ne ya share ya fi yawa ka karasa da bayi wanda ya fi yawa shi ake rinjaro ina fata mu fahimta tashi ya kamata mutum ya san waɗannan haƙoƙin a kansa ya kuma ƙoƙarin kiyayewa haka in dabbobi ne akwai dabbobin da ake haɗa su kuma ana raba su to malamai suka ce in lokacin zakka yayi dabbobin ku suna haɗe misali awaki da tumaki ko yana da tumaki guda 40 ni ina da 15 alaran ma yana da 25 sai watan zakka ya zo sai na ce mu raba a dabbobin nan in mun raba babu zakka haka ne saboda ba su kai ba malamai suka ce in lokacin zakka ya zo haramun ne a raba dole sai kun bari kun fitar in kuma lokacin ya yi ba kyau kuma ku haɗa kage musulmi ya kamata ya bincike ya gane waɗannan abubuwa ɗin kar ya yi musulunci da ka masu magana suka ce wanda ya yi da ka za a dake shi in kai da ka za a dake ka so ka je ka yi da ilimi ba da kawa yawa duk abin da za ka yi na addini da ilimi ake yi ba da ka ake yi su ka je ka nemi ilimin waɗannan abubuwa to annabi Isma'il yana da kwaɗayi wajen ya ga cewa zuriyarsa da al'ummarsa da mutanensa su zama shiryayyu don haka daga cikin hanyar da zai bi wajen sa musu kwaɗayin shirya shine ya umarce su da kiyaye sallah da kuma fitar da zakka mala ya ce allazi tuɗahirul mal wadda ita zakkan nan tana tsarkake dukiya wan nafsi da rai ɗan adam waƙadi kana alaihi salam ya ce ya kasance mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ƙa'iman bi wajibin da'awat ya tsayu da abin da ya zama wajibi na da'awa na kiran mutane wal islahi da ainihin mai kyautata mutane dakilun bainahum ya shiga cikin gidansa kabla gairihi gabanin waninsa da ya tashi zai fara da'awar da gidansa ya fara gabanin ya fito waje da haka mu ma ya kamata mu fara da iyalanmu ɗan uwa mutum ya dage wajen kula da 'ya'yansa ya dage wajen kula da matansa ya dage wajen kula da danginsa wajen koya musu abin da shari'a ta ce idan suka ɗauka suka bi to abin da ake nema ya samu in suka kibi kai ka sauke hakkin da Allah ya ɗora maka gobe alkiyama ba za a kama ka da laifi cewa baka faɗa musu ba ya ce hattasta haƙƙa bi zalika ridwanillah ya ce har sai da annabi Isma'il da wannan aikin sai da ya samu mai yardar Allah maɗaukakin sarki shi sa aka ce fa kana mardiyan inda rabbi ya kasance yardadde ne a wajen ubangijinsa da haka ƴan uwa mu dage Ibn Kathir yake cewa kana ya amuru alam ya kasance na umartan iyalansa bi da'atillahi da yawa Allah da'a minas salati na sallah wa zakati da zakka wakada istama'isme ya ce wakadistamala amra rabbi shi kuma haƙiƙa ya musalta umarnin ubangijinsa ta mai domin ya yi abin da Allah ya ce Allah ya ce wa amuru ahlaka bis salati ko Allah ya ce ka umarci iyalanka da yin sallah wasabir alaiha kuma su yi hakuri a kan yin sallah to ya yi aiki da wannan umarnin domin ya umarci iyalansa da yin sallah ya umarce su da kiyaye abin da ya ka fa kana qa'iman bi zalika sai kasance ya tsayu da wancanenka khairul qiyam mafi alkhairin tsayuwa mana ya tsaya tsayuwar daka wajen ganin cewa iyalansa sun tsayu da wannan ainihin kiyaye sallah da aiwatar da ita. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ma ya umarce mu ya ko ba mu umarnin cikin hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kare da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ce manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace murru auladakum bis salati li sab'i sinin ku umarci ayyanku da yin sallah a lokacin da suka kai shekara 7 lokacin da kake da ƴaƴa maza da mata duk wanda ya kai shekara 7 to ka dinga umarta su da yin sallah. Manzo Allah ya ce wadribuhum alaiha kuma ku doke su akan yin sallah li asharin in sun kai shekara 10 wai mutum bulala ya gane cewa ya aikata kuskure rashin yin sallah amma a wannan lokaci in ya kai shekara 10 me sa aka sa shekara 10 saboda mutum yakan zama mayyazi daga shekara 10 yana iya tantance abu mai kyau da marar kyau to lokacin da aka buge shi ba bugu dan mugunta ba bugu dan yayi kuskure ba bulala dan mugunta ba a'a bulala dan yayi kuskure yaki aikata wani abin da Allah yake so ya aikata sai a gwada masa kuskurensa ta hanyar bugunsa a gwada masa kuma an buge shi ne saboda yaki yin sallah an masa wannan bulala saboda yaki yin sallah bayan nan manzo Allah sai ba da wani umara yace wa farriqu bainahum fil madaji kuma ku raba tsakaninsu a wajen kwanciya. Hadal hadis rawahu Abu Dawud Sijistani wa huwa hadisun hasan. Malamai suka ce hadisi ne mai kyau. Ku ga shi ya kamata ƴan uwa mai kokari mu dinga kula da wannan. Malamai suka dubi wannan hadisi suka ce wannan hadisi yubayyinu mas'uliyatul walidaini fi ta'limi abna'i. Wannan yana gwada mana nauyin da ke kan iyaye ta bangaren ƴaƴansu wajen koya musu yadda ake sallah. Mas'uliyya ce a kanka, a kaina, a kanmu. Dole sai mun zauna mun koya wa yara yadda ake sallah. Dabi shi da aikin da Annabi Isma'il yayi, ko manzon Allah ya gaya maka cikin wannan hadisi, ya ce ka koya wa yaranka sallah. Ko ka umarce su da yin sallah zaka ka dinga kama yaro kura zuwa masallaci yana ganin aikin alkhairi ya taso a kai ya ɗabi'antu da ita ta zama yau da gobensa to in yi girma baka ba za ka sha wahala ba. Ranan kuma da ya ƙi zuwa sallah ka gane da gangan ya ƙi zuwa ba wani uzuri ba ne ya hana shi zuwa kai masa bulala don ya gane cewa ya yi kuskure mai girma kuma ya fahimci cewa ka masa wannan bulala saboda rashin yin sallah ba wai don haka kawai ba. Amma kun ga mu da yawan mu damu da ƴaƴanmu ko suna iya kiyaye haƙƙin Allah ko ba sa kiyayewa amma lokacin da yaro ya shiga alfarmarka to lokacin ne zai gane kuskurensa ko ai naka abu mai sauƙi ne duk abin da zaka wasa iya rayuwar ta duniya ce amma wanda ya ketare wancan ya shiga wancan iya rayuwarsa ta lahira wannan ba ta da ƙarshe kuma sallah ginshikin addini ne baka mu koya ƴaƴanmu sallah kar mu bar su mu jawo su jikinmu mu gwada musu yadda sallah da matsayinta a cikin al'umma a gun mutum musulmi mutum ya gane matsayin sallah yara tun suna ƴan ƙanana su fahimci me ye sallah kar mu bar su haka kawai duk da cewa Allah ya kama wani zamani akwai mutanen da suka bar sallah sun ce shehu ya yafe musu ga suna wallah ka je angwanni a nan garinmu ga su nan wurare da dama akwai gun da muke zama can hanyar shira akwai wasu yara masu wani harka a waram ba zan faɗi sana'arsu ba amma dai ba su azumi yanzu haka ma ba su azumi sun ce shehu ya yabe musu kace yaushe ma za ka yi sallah da wani azumi da wani batawa kanka lokaci kake yan fera ne eh gashi tun annabawan farko ake magana sallah har kan annabin karshe shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya ce maka ka daina sallah ka daina ba wanda yake kawota wallahi manzon Allah ya koyar da sallah a aikace mataki mataki don matsayin sallah manzon Allah ya ce as-salatu imaduddin ko sallah ita ce ginshikin addini man aqamaha aqamaha ko faqad aqamaddin wanda ya tsaya da sallah ya tsaya da addinin sa wanda kuma ya lalata sallah ya lalata addinin sa kuma don matsayin sallah manzon Allah ya hawo munbare munbarin sa mai matakala guda uku ya takata daya ya takata biyu ya takata uku ya hawo sama yace sahabbai duk su zauna a cikin masallaci suka zauna ya hau kan munbarin yayin kabbarar harma yace Allahu akbar suka ji suka gani yayin du'a'ul istifta addu'a da ake bude sallah suka ji suka gani yayin karatun fatiha suka ji suka gani yayin sura suka ji suka gani yayin ruku'u suka ga abin yadda ake ruku'u ya irin azkar din da ake cikin ruku'u suka ji ya dago daga ruku'u suka ga yadda ake dagowa ya tsaya suka ga yadda ake tsayawa da zai sujjada sai ya dawo da baya da baya sai da ya sauka kasan masallaci sai ya sujjada suka ji suka gani bayan ya gama wannan raka'a cikakkiya sai ya ce musu innama sana'atu hadha yace kawai na aikata haka ne li ta'lamu salati dan ku san sallata wali ta'tammu bi kuma ku yi koyi da ni sai yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga nake yin sallah wani yazo yace maka gare na sallah ka yadda ko na banzan mutun ne kai wanda baka san me kake ba eh Qur'ani ya cika da bayanin aqimus salata wa atuz zakat aqimus salata wa atuz zakat ka zo ka kasa yin sallah ka dauka Allah zai barka wallahi ba zai yi ba yan uwa daga karmi sakaci mu tsaya mu kiyaye sallah wanda duk ya kiyaye sallah ya kiyaye addinin sa to wani yazo ya ce maka ka daina sallah kuma ka daina kar kai azumi kuma ka kin azumi saboda kawai ya baka wani zikiri yanzu annabi suka fi sani addini ko kuma mai ba annabi aka ba shi addini ya zo da shi ba to annabin bai ce wani ya bar sallah ba kai ka bar sallah wanda suka rayu da annabi suwaye suka ɗauko mana wannan addini ba sahabbansa ba ne to bari ku ji abin da Umar ya faɗa yana sallan asuba wani ba majuse ya zo da wani makami ya soka masa a ciki bayan ya yi sujjada ya soka masa karfin a ciki ya sake soka masa sai da ya masa gurbi uku Umar yana cikin sallah ko kara bai ba amma dai sai aka ga sujjada ta tsawaita sai wani daga kai sai ya ga cewa Umar din ya faɗi ya suma ga jini yana zuba a cikinsa sai yake sabai ne yanzu mu ne ya za a yi masallaci sai ya fashe ko har yanzu ba mu gane addini ba sabai sai wani ya shiga gaba sai cika ta musu sallar su bayan an yi sallah tukunna aka zo aka yi tunanin ya za a yi da Umar wannan bai ke gwada muku girman sallah a bar gawa ko a bar mutum yana cikin halin bukata a ki sauraron sa sai da aka sauke abin da yake na wajibi wani banza ya zo ya ce maka kamar abu ka yadda wallahi baka da hankali Allah da gaske duk mutumin da yace ka bar sallah ka barta saboda wani abu da ya koya maka to wallahi ba wanda ya kai ka rashin hankali to ba wannan ba da Umar ya farfado a suman da yake kalmar da ya fara magana akan ta meje yace hal sallanna yace mutane sun yi sallah suka ce na'am ya amirul mu'minina ce eh ya ke sarkin mu'minai mutane sun yi sallah sai ce to fa innahu la hazza fil islam liman taraka as-salat yadda sha'ani yake babu rabo a musulunci ga duk mutumin da ya bar sallah ya wani zai ce maka ka bar sallah kai ka bari wata ya zo mai da hankali Allah ka shiryar da mu da haka wannan hadisi na Abdullahi bin Amr bin As yana kokarin gwada mana mas'uliyya da take kan iyaye to mas'uliyya da take kan kuma shugabanni da al'umma fa Abdullahi dan Umar ya kawo mana hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in ko wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kula da mutane ko masu kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo sai manzo Allah ya ce farrajulu ra'in fi ahlihi mutum abin tambaya ne akan mutanen gidansa za a tambaye ka akan mutanen gidanka to me ka tsaya kai wajen kula da su wajen tarbiyantar da su wajen koya musu addini wajen koya musu san abin da Allah ya dora musu na wajibi me ka koya musu wajen kare haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me ka koya musu na ƙaunarsa wannan mas'uliyya ce mai girma akan duk wani mai gida sai an tambaye shi shi sa nan aka manzo Allah yace farrajulu ra'in fi ahli baiti mutum mai kiwo ne a mutanen gidansa wahu mas'ulun an ra'iyati kuma za a tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo hadha hadith rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisin bukari da muslim kuma hadisi ne ingantacce shi sa wasu malamai suka ce man aslaha ma bainahu wa bainallah duk wanda ya kyautata abin da ke tsakaninsa da ubangiji aslaha ahlahu to ya kyautata iyalansa mun fahimci wannan saƙon ma'ana idan ka je ka kyautata abin da ke tsakaninka da Allah kuma iyalanka suka zama kullun tare ki suke da kai kai kuma ka kiyaye abin da Allah yake so a kiyaye to su ma za su zama me za su zama sun kyautata domin ba su da wani abin koyi in ba kai ba ba su da wani abin koyi in ba kai ba da haka wanda yake so iyalansa su zama mutanen kwarai to ya kyautata abin da ke tsakaninsa da ubangijinsa shi sa Allah ya sanya annabi Isma'il wanda yake ja'alahu Allahu mardiyan fi dunya wal akhirah sai Allah ya sanya shi zama yardaddi a duniya da lahira saboda me ya kyautata abin da ke tsakaninsa da ubangiji da haka ƴan uwa mu yi ƙoƙarin wajen kyautata abin da ke tsakaninmu da Allah don me don mu samu kyautata wa a tsakaninmu da iyalanmu su zama kyautatattu su zama mutanen ƙwarai su zama su ma mutanen da za a yabe su da kai za a yabe ka da su na wata mun fahimci wannan gabar za a yabe ka da su za a yabe su da kai mana in an gansu za a cewa da ya yi ƙoƙari wajen kula da iyalansa za a ce yayi kokari in kuma an ganka aka ga yaran ka za a ce yaran wani suna koyi da babansu saboda ka kiyaye abin da ya kamata ka kiyaye shi sa manzon Allah ya kira wani yaro ya ce ya gulam inni uallimuka kalimat ya kai yaro zo in sanar da kai wasu kalmomi ihfazillah ya fatka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka to mu kiyaye Allah cikin abin da Allah ya umarce mu sai Allah ya kiyaye mu mu dai bisa abin da Allah yake so sai Allah ya tabbatar mana da abin da muke nema na ba don fahimta to sai mu tashi a gaba ta gaba ko kace wazkur fil kitabi idris saboda lokacin mu ya ja ko kuma abin da ya rage mana ƴan mintuna ne abin da na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda na faɗa da kuskure Allah ta'ala ya gafarta mini kada ya ba mu ikon aiki da abin da yake na kuskure Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كيد الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم أيتي رقابنا من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف في الميعاد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله